sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalala Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Sigana a sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshi da rahoto kan sabon tsarin gwajin yan takara a Kano don gano matsayinsu akan kayan maye wani mataki gwamnatin Sokoto ta dauka ne bayan ta'azzarar rashin tsaro a Nijar masu yaɗa labaru da harsunan gida sun samu horon ƙara kwarewa muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko ga labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake huskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba mulki idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu ya ce na san ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe Biden yana faɗa a garin sa na Wilmington dake jihar Delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da aliyar tarayyar Amurka Janet Yellen da yake niyyar nada ta sakatariyar Mittal Malin Amurkan Biden ya kira ga majalisun kasar inda tattaunawa akan taimakon coronavirus ga ma'aikata da kasuwanci ya ce tura tsawon watanni su tabbatar da wani shirin taimako mai inganci a cikin watan Disamba tun kafin zababban 'yan majalisa su kama aiki a cikin watan Janairu sai dai ya sanda cewa duk wani sabon taimako zai zo da inganci kamar farko kada ya yi alƙawarin fito da sabon kudirin kashe kudin gwamnati da zaran ya fara aiki na wa'adin shekaru hudu A hali da ake ji kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Amurka Mitch McConnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai ɗimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. Ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara. 'Yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa tun da safiya ya tattauna da sakataren Mittal Malin Steve Mnuchin da shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadow ko shugaban kasa Donald Trump zai yarda ya sanya hannu akan wata doka tsawon watanni hudu kenan da shugaban masu rinjayen yake kan bakarsa cewa dala triliyon 3.3 da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta tabbatar da shi cikin watan Yuni ya yi yawa har ma ya haura bukatar taimakon annobar Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi sun aike da wani sabon kujeri ga 'yan majalisar Republican da yammacin shekarar jiya Litinin amma Schumer bai yi wani ƙarin bayani ba a lokacin da manema labarai suka masa tambaya a jiya talata yana mai cewa yana kyauta zaton McConnell zai duba wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Ma'aikatan kiwon lafiya da basu kula da tsofaffi suna cikin Amurkawa na farko da za a basu maganin rigakafin COVID-19 a cewar kwamitin bada shawarwari akan rigakafi na hukumar kula da cututtuka masu yaɗo ta Amurka a jiya talata. Kwamitin ya kada kuri'a inda mutum 13 suka yi nasara akan mutum daya cewa da zaran an tabbatar da maganin za a bada shi ga Amurkawa miliyan 24 ma'aikatan kiwon lafiya da basu kula da tsofaffi ko da kuwa akwai karancin maganin yayin da kuma za a gaggauta samar da wani. Shawaran kwamitin shawarwari akan rigakafin na hukumar CDC na zuwa ne yayin da Amurka take kara sababbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. Amurka na da mutum miliyan 4,360 da suka kamu da COVID-19 ya zuwa watan Nuwamba, adadin da akalla ya ninka na watan Oktoba. A jiya talata jihar Florida ta zarce mutum miliyan 1 na waɗanda suka kamu da cutar. Gwamnatin Trump ta faɗa cewa ta yiwu a baiwa mutum miliyan 20 maganin rigakafin kafin ƙarshen wannan shekara. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA ta ce tana duban bukatar gaggawa da kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ya gabatar mata akan rigakafin da ya yi. Shi ko kamfanin Moderna ya faɗa a ranar Litinin cewa shi ma zai shigar da irin wannan bukatar gaggawan akan rigakafi da shi ma ya yi. A ƙarshe hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga hukumomin tarayyar Habasha da ta bata daman shiga matsugunan dubban ƴan gudun hijirar Eritrea da ke zaune a ƙasar da ba su samun taimakon kayan jin ƙai tunda aka fara yakin Habasha da yankin Tigray a farkon wannan wata. An raba abinci na ƙarshe ga ƴan gudun hijiran Eritrea da yawansu ya kai 66,000 da ke zaune a sansanoni hudu ne kafin gwamnatin Habasha ta fara kai hari a kan Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba. Hukumar ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanzu sansanonin na fama da rashin abinci, lamarin da zai ƙara haɗarin yunwa da tamowa. Hukumar ta kuma bayyana damuwa akan tsaro da kariya ga ƴan gudun hijiran waɗanda wasu su ka iya fuskantar harin bindiga. Mai magana da yawun hukumar ƴan gudun hijiran Baba Baloch ya ce ba su iya sanin halin da ake ciki a wurin saboda hanyoyin sadarwa sun yanke a Tigray. Yana mai cewa akwai rahotanni da ke cewa wasu ƴan gudun hijiran sun arce daga sansanonin, kana yanzu haka sun rasa mahalli a yankin na arewacin Habasha. A jiya Talata an kashe mutum 5 ciki har da ɗan jinjiri mai watanni 9 a duniya yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sahu a gefen hanya, a cewar ƴan sandan Jamus. Akalla mutum 14 ne suka jikata. ‘Yan sanda a garin Traya da ke kudu maso yammacin Jamus sun kama direban motar mai shekaru 51 a duniya ɗan asalin garin wanda ya sha abin maye, kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa, in ji mai gabatar da ƙara a wani taron manema labarai. ‘Yan sandan sun ce babu wata manufar siyasa a wannan hatsarin da ya faru, amma magajin garin Traya Wolfram Lebe ya gargaɗi hukumomin kada su yi gaggawan yanke hukunci akan wannan lamari. A wata sanarwa, shugaban Jamus Angela Merkel ta jajinta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su.
Yanzu sai babu rahotanni. Hukumar ranashin miyagun kwayoyi a Kano ta bullo da gwada ‘yan takarar kujerun siyasa don gano matsayinsu kan shan miyagun kwayoyi. Wannan na faruwa ne ƙasa da watanni 2 gabanin gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoton.
Manufar wannan tsari dai ita ce tabbatar da sahihancin kwakwalen mutanen da za a zaɓa a kujerun shugabancin ƙananan hukumomi 44 da kansiloli 484 da ke faɗin jihar ta Kano, wadda za a yi a ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Dr. Ibrahim Abdul da ke zaman kwamandan hukumar NDLEA a jihar Kano na cewa
kowane mutum za a sa mashi, aka sa shi in ya fitsari sai a gwada, sai ya fito ma mutum irin kwayan da mutum ke sha. In wiwi ne nuna wiwi ne, in D5 ne nuna D5 ne, in tamar ne nuna.
Yanzu yanzu dai jam'iyyar ABC mai rike da gwamnati a jihar ta Kano ita ce ta mika sunayen 'yan takararta ga hukumar ta NDLEA domin tabbatar da tsarkinsu daga ta'ammali da ababen sanya maye. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ba ta kai ga yanke hukunci ba ko za ta shiga zaben ko kuma a'a. Amma ga alama masu rajin yaƙi da ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin al'umma da tabbatar da shugabanci na gari sun yi maraba da wannan yunkuri na hukumar NDLEA. Malam Muhammad Almashi shine shugaban kungiyar Child Protection Network.
Abubuwan da ke faruwa wani lokaci ga masu madafan mulki ba abubuwa ne wanda za ka danganta su ga masu hankali ba. A diba kwalwarka a san cewa kai mutum ne sahihi wanda zai iya ɗaukar juriya. Abin da yake wajibi gare shi wanda aka rata mai Qur'ani ya rantsuwa da shi cewa zai rike tsaya kan shi ya rike. Mutum san cewa in an ba shi ba shi aka ba ba al'umma shi aka ba ba shi ba kuma wani shi ko san zuciyar shi bai kamata ya shiga cikin abin da aka rantsa da shi don al'umma ba.
Baya ga ƴan gwagwarmaya malamai ma sun yi tsokaci a kan wannan batu na gwajin jinin ƴan takara.
Yanzu fa sabuwar batala ta zo wanda nau'o'i daban-daban na shan kwaya ko na aiki da kwaya, wasu ma da allura suke duk sun shigo, wanda idan da addini yayi shiru akan iri-irin waɗannan sai a ce ai ba abin da za a ce shekaru da dama ma ba a san ana shan wata kwaya a allura ba ba a san ana shan wata kwaya a wasu nau'o'i wanda za a ce an dura ko an shaka a hanci ba duk ba a san wannan ba akwai wanda tiriri ne ma wanda za a shaka duk wannan sabon fajirci ne wanda ya bullo daga baya to amma Umar bin Abdul Aziz da Allah ta tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalma fiye da shekara 2000 da wani abu cewa lokacin da mutane suka kirkiri wata sabuwar banna to mu addinin musulunci muna da ajiyayyen hukunci wanda za a zartar masa tutu na abin da yake aikata ko ya bullo da shi wannan abin da gwamnati ta yi yana ɗaya daga cikin hanyoyin na bincikawa a ga shin wanda za a nada shi a wani iko na jagorantar jama'a hankali mai hankali ne ka'ida ta addinin musulunci yana ɗaya daga cikin sharadin wanda zai jagoranci al'umma ya zamanto mai hankali
malam Mustafa Muhammad Danjuma kenan malamin addinin Islam a nan Kano kinle hukumar NGRA tace za ta bibiyi rahoton da ta fitar dangane da sakamakon gwajin da za ta yi wa ƴan takara
mu gani da gasken ne waɗanda muka nuna cewa ba su suna sha kwayan an nada su ko ba a nada su ba in aka nada su kaga za mu fito gidan jarida mu ga ba kuma ku ga ba duniya ko
Dr. Ibrahim Abdul kenan kwamandan hukumar NGLA a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a jihar Sokoto kuma da yan bindiga ke ci gaba da barazana ga tsaro a yankunan jihar gwamnati ta dau matakin neman dauki daga gwamnatin tarayya don murkushe miyagun irin lamarin tabarbarewa tsaro ya zama ruwan dare a wasu jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka hada da Zamfara da Katsina ga rahoton wakilin ma Sokoto Muhammad Nasir
da rana kana zaune ka ga mutum da bindiga in yazo tsayayya a shago irin zama na kauye sai a shiga ciki shine zai dauka abin da zai saya ba zai yarda mai shago ya dauko ya bashi ba kana yi mai maganar da bai kamata ba ma sai harbe ka ka ga nan da nan satar kan da nan shada din zuwa nan dai makwarar gidan gyara zuwa turba nan duk suga kuke din nan nan duk suga zauce nan zuwa tutu zai dan duk ba mu da kwanciyar hankali
irin yadda jama'a ke kokawa kenan dangane da yanayin rashin tsaro a yankin gabas din Sokoto to amma gwamnati ta ce ana samun saukin matsalar idan aka kwatanta da can baya yanda ake zuwa ga gari a yawa jama'a kisan kiyashi Kwamishinan lamarin tsaro na jihar Kanal Garba Moyi Isa mai ritaya ya ce saukin yana samuwa ne dalilin yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ta shiga da ƴan ta'adda
wanda muke da shi yanzu shine ƴan garkuwa da mutane kidnappers ƴan garkuwa da mutane kuma ba ƴan ta'adda bane na ainihi saboda garkuwa da mutanen da ake yi yanzu yawanci da haɗin kai ake yin shi kaga an haɗa kai da mutum da ƴan uwan shi musamman in yana kusa da gwamnati a ce an dauke shi ko kuma ƴan babban dan kasuwa ne a dauke shi an haɗa kai da yaran shi ko ƴaƴan shi wani har matan shi an haɗa kai da su an dauke shi dan ka biya kuɗi an ka sako shi
ko wannan matsalar a cewar commissioner wasu ne ke tsallakuwa daga makwabtan jihohi kamar jihar Zamfara suna aikata miyagun ayyukan
area Bakura haka nan suna shigo mana kasar Raba suna yi mana banna ya su dauke saniya guda je gobe su dauke tankiya je su hashe shago su washe wayoyi su gudu wannan tsararru ne ƴan iska waɗanda patrol ɗaya ya ishe su na ƴan sanda
commissioner ya ce duk abin da ya kamata daidai ƙarfinta gwamnatin tana yi na samar da tsaro kuma akwai buƙatar fitattun mutane musamman ƴan siyasa da ke jihar su kama mata ga wannan ɗawainiyar akan haka ne na tuntuɓi ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin gabas ɗin Sokoto wanda ya ƙaurin suna ga matsalar rashin tsaro sanata injiniya Ibrahim Abdullahi Godur
chairman ne da national security na ƙasa gaba ɗaya na sanata saboda haka kaga akwai abubuwa da waɗanda muke kallo akwai abubuwa da waɗanda muke ba da shawara kan su ai don haka kaga muna ta kokari mun rubuta takardu mun tura ma minister of defense ne har shi gaban kasar na tura ma takardar na magana da shi ga irin abubuwan da
gwamnatin dai ta yi wannan kira ga hukumomin sojin Najeriya
da su daure su ƙara mana yawan sojoji saboda rashin yawan sojoji da sauran jami'an tsaro shi ke kawo har wasu masu raunin imani suna haɗa kanu da ƴan uwansu suna ɓoye junansu suna cewa an ɗauke su
haka ma kwamishinan ya ce kulawa da haƙoƙin jami'an tsaro zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su jajirce ga samar da wanzuwar tsaro a ko'ina cikin Najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru a jamhuriyar Nijar masu yaɗa labaru da harsunan gida da suka hada da Hausa da Zabarmanci sun samu horon ƙarin ƙwarewar aiki daga ƙungiyar 'yan jaridan fannin ƙididdiga da haɗin gwiwar hukumar ƙididdiga ta ƙasar INS ga tamar abari dauke da rahoton
gungun 'yan jarida don ci gaban ƙididdiga a Nijar ya gudanar da horo ga 'yan jarida masu aiki da harsunan gida wato Hausa da Zabarmanci cewar Dallata Mamman shugaban gungun na RGDSN. Dalilin su shine kawo sabon salo na inganta aikin yan jarida.
Eh makasudin ga zaman taro shine muna so mu kawo sabon salo a cikin aikin jaridanci. Ya zama to dan jarida a cikin aikin da yake ya kula da harkar statistics. Minan harkar statistics. Kididiga wanda za a bada wannan. Mutum ya zama to a cikin aikin shi. Din menene ka faɗi? In kamar misali yanzu kamar wani rahoto ne kai akan talauci na Niger, fannin makaranta ne, fannin lafiya ne, fannin kasuwanci ne, bunƙasa arziki ne. IENS wa inga tuni suke yin su. Su kuma statistics din suke yi sune masu inganci sune masu muhimmanci sune statistics na Niger gaba daya kenan muna so gaban nan ɗan jaridu in suna yin magana cikin aikin su saboda ba dan wani abba dan abin da kuke yake abin da muke yi gaba daya daukar shi da muhimmanci duk ɗan jarida in zai aiki ko wanda yake rubutu ne ko wanda yake magana ne ko wanda yake cikin gidan television ne ya zama to abin da zai hode ki yana da hujja a saman shi
a wajen horon ɗan jarida sun koka kan matsalar da suke cin karo da ita wajen neman wani labari game da kididdiga
matakan da muka dauka mu dan amma mun fara shi wangare zokin namu kamar ya zama to wato abin da nasara yake ta kuruwa da transmission wato mu ne kamata mu ce ya gina sun akwai matsala a akwai matsala guri kaza an jaridu bisa samun labaru ba a basu kada a hana su labaru in suna nema a basu to yanzu sai Allah da iko sai zaman to su INS su ne ma suke bin baya mu suke son duk abin da za mu mu zo gurin su su ba mu labarin wannan su ba mu abin da muke nema kin wannan yana ba matsala in ya zama to an jaridu suka taba suka gani bisa samun labarin ba a ga musu ba mu rozo su ga mana in suka ga mana mu na yi ce musu a ɗan jaridu suna so su yi aiki a kamfani kaza ku ba su abin da ake cewa wato kamar labari wanda suke nan na kididdigogi saboda kala ai abin da gaba ku ce a abin da aka wadin ba daidai bane
kididdiga dai tana da muhimmanci a wannan lokaci a kowane fanni kuma hakan ne zai taimaka wajen daukan dukkan wani mataki
gurumu a gaba kamar da na hudi ne duk gamu gaba ɗaya jaridu kan mai waye daga yau duk kasar duniya da ta ci gaba daga statistics na ta ci gaba ba kawai da surutu bane aka ci gaba so muke duk hankalin mai dawo mu yi fahimta da cewa wanga harkar ta statistics kila mu biyo daga kanta in muna so a dauke mu da dalla kuma in muna so kasar ta ci gaba shine muke so kawai gure namu gaba da jaridu su sa a kansu in za su yi aiki ko da irin aiki ne ko wani irin suje ne gare su akwai kididdigal in suka buga saman wato wannan sitkin da ake hudu da INS sa samu isassun labaru in ba su samu ba anan su kira INS ko kuma su kira mu rezo
su ma dai yan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo
sunana Gare Ahmadu wallahi wannan taro da aka yi na yan jarida na tattara yan jarida masu bar labari akan Hausar zamanci zai sa mutane su karu bisa kan harkar kididdiga su san ya ne kamata a ba da rahoton bisa wannan kididdiga
sunana madam Aisha Abdul Danduwa radio Sarauniya alhamdulillahi wallahi wannan horo na ji dadin shi saboda wani abin da baka sani ba kake tsammanin daga ina ke tawo yanzu ka san daga ina kamar yanzu kididdiga ne da ake yi ta yara da mata da aihuwa duk ayo na san INS take yin su na ƙara sami ilimi
sunana Amina Suleiman da gidan radio ne shahab agar wallahi na karu sosai da gaske tunda daga farko kin ga dai wani bai san ma menene INS mun karu sosai zai bani incin kuma in sa wasu irin ayyukan da zan gabatar
tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
kar a shafa muryar amurka yake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba
Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni, Aisha Mu'azu. A makon jiya, shirin yanayi da muhalli ya kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar Nasiya, Farfesa Liu Zhong. Mun kwana a daidai inda ya fara bayani game da matsalar kwararowar hamada. A yau bayan da na masa tambaya a game da dangantakar da ke tsakanin hukumar da ke kula da ayyukan kiyaye kwararowar hamada wato Great Bengal da Nasiriya ga abin da ya shaida
da hukumar Nasiriya da ita hukuma mai lura da kwararowar hamada wato Great Bengal dukanmu ma'aikata ne wanda muke karkashin babban ma'aikata na tarayya Federal Ministry of Environment muna karkashin ta ne su aikin su ya shafi tabbatar da an shuka bishiyoyi da an lura da su kuma sun tashi sun kama saboda wannan shine ɗaya daga cikin hanyar da za a tare hamada to mu kuma kamar yadda nace da tun fari mu ne muke da haƙƙin tabbatar da dokoki to muna da dokoki da muka zayyana na hanyar da za a tare kwararowar hamada misali akwai wasu ayyuka da mutane da suke yakan shafi bishiyoyi kamar yanzu akwai masu aikin
yin gawayi da ake girki da shi wai mutane suna kiran sa kol to suka sare bishiyoyi ne su kona sannan su yi wannan kol to muna da dokoki da muka zayyana saboda a tabbatar cewa ko da mutane sun sare bishiyoyin nan duk bishiyan da ka sare sai ka sake shukawa kamar guda uku kuma ka rufe su yadda za su tashi duk wannan mun yi an yi su ne saboda a tabbatar da aikin nan yayi sannan su kansu great green wallahi mukan muna aiki kafada da kafada su suna aikin su kuma muna zuwa da dokoki mu tabbatar cewa eh mutane
su san ce ita hukumar ta hutun nace amma bishiya ce wacce ba kawai hukumar kurarowar hamada ba har da sauran hukumomi take samar da dokoki da ake aiki da su kenan
kwarai da gaske duk wani hukuma da take aiki da ya shafi da muhalli to muna aiki da su wanda kawai wanda ya shafi mu ba shine kaman ma'aikatan man fetur muna da wata hukuma take lura da gurbata muhalli da ya shafi aiki ita man fetur hukuma mai aiki da mai lura da wanda ya shafi gurbata daga aikin man fetur su kansu akwai inda muka kuma yanzu duk aikin da aka yi da man fetur zai gurbata iska to mu ne muke da doka da ya shafi wannan iska lura da iska tabbatar iska yayi kyau duk muna aiki da ya shafi iska
aikin ku ya shigo
aikin mu ya shigo sannan shi kansa misali in aka sake wannan a cikin ruwa kamar yadda na fara zai shafi halittu ruwa akwai dokokin mu da ya shafi halittu na ruwa da na kasa
to ina ga kalubale wajen aiwatar da ayyukan nan domin idan akwai abu daya da mutum baya so shi ne canji
kware da gaskiya akwai kalubale da ke fara kalubale ya shafi na daya rashin kayan aiki yadda ya dace wanda zai ba mu dama mu yi aiki sai ayyukan namu ya shafi zuwa wurare da yawa banda mu banda inda jama'a suke zama ya shafi shiga da zuzzuka inda ake aikin hakan ma'adinai inda ake aikin kwari na duwatsu wani an ce miki an ɗora ma hakkin da ya shafi ƙasa na zai abada Najeriya babban nauyi ne akwai rashin isasshen kuɗin da za a yi amfani da shi wajen sayan kayayyakin ayyuka akwai ƙarancin su kansu ma'aikatan sannan kuma wa uba kamar yadda kika faɗa akwai halaye irin na 'yan Najeriya ba a son bin doka haka kawai sai an tosa sa jama'a so inda za a samu jama'a kowa ya yi abin da ya dace kamar yanzu in ka je ƙasashen turai ya zama al'ada a wurin mutane mutum ba za ka taɓa gari ya ɗauki shara ya jefar ba ko ya sha wani abu ya ce ma zai jefar zai riƙe a hannunsa sai ya je inda ya dace sannan ya ajiye amma mu ba shi ga mutum ma ya tsaya rake yana tafiya ta yana sha yana jefa wanda ka san ka ga gaskiya a tare ya kamata ka san duk kamar ka je ba
ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako amma zuwa makon gobe idan muna da iko za mu ji muryoyin wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron da mujallar Auschwitz ta gudanar a birnin Kaduna Najeriya da kuma abubuwan da aka tattauna yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakon namu Farfesa Aliyu Joro ne wanda ya sada mu da kuma Solomon Abu Aisha Mukazu da ke gabatar alkhairi
Awal Garba shigo da shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara a shirin jaridunmu na wannan makon ne da jaridar FBA an da tarwato mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Dasabeti Asomo ya halarci wani biki na musamman da aka gudanar domin naɗa manyan dakarun tsaro na haɗin gwiwa waɗanda za su tunkari mayakan Boko Haram wanda ya zamto shugaban mayakan shine Janar Abdullahi Mekano ɗan ƙasar tarayyar Najeriya. Jaridar Bisahel kuma ta kasar Jamhuriyar Jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar yanzu dai ɗan arewacin ƙasar ta Kamaru suna cikin bakin ciki na ganin yadda da zaka tsohon shugaban ƙasar Ahmadu Ahidjo wanda ya kwato yankin ƙasar ta Kamaru a shekarar 1960 daga Turawan mulkin Malako yanzu dai ya kwashe shekaru 31 da rasuwa wanda har yanzu gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru bata bada umarnin cewa a dawo da gawarsa ƙasarsa ta haihuwa ba yanzu dai yana kwance ne a can Benin dake can ƙasar Senegal sai kuma jaridar Le Jour ta ƙasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewa ranar Litinin din da ta gabata ne dai kungiyar haɗin kan lauyoyin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani yajin aikin su na sai baba ya gani a fadin ƙasar domin irin yadda suke samun takun saka da manyan alƙalan ƙasar wajen yadda suke hana musu gudanar da aikin su jaridar Gadian Post kuma ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ce kaso 70 na mayakan bangaren yan awaren ƙasar yanzu dai suna zargan jam'iyyar nan ta SDF wanda ta fi karbuwa a wancan bangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yayata manufofin masu yaƙi da gwamnatin ƙasar ta Kamaru domin ganin suna tuna musu sirrin su sai kuma jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta sake bankaɗo mana cewa dai a halin yanzu hukumar lafiya ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na ganin cewa ta gudanar da wani binciken kwakwaf akan al'umman ƙasar gabaki daya an ce rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane 37,435 yanzu haka a fadin ƙasar su gamu da cutar nan mai karya garkuwar jiki ta sida ko kuma ƙanjamau za mu kammala shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia TV anda ita kuma ta ce har yanzu dai dakarun tsaron ƙasar Kamaru suna ci gaba da killace jagoran ɗan adawa nan na ƙasar Maurice Kamto wanda ya yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin ƙasar domin shaida gwamnatin ƙasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ranar 6 ga watan Disamba nan kuma suka ce ba sa buƙatar a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin bangaren yan aware haka zalika wannan zanga-zangar suna buƙatar shugaba biya da ya saurara kan kujerarsa ta mulkin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
da yake jawabi ta yanar gizo a wani taron Afghanistan matabakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa David Haley ya yi alƙawarin ba da tallafi dala biliyan 300 da taimakawa bangaren da ba na soja ba Kano ya ce manufar mu iri ɗaya ce ita ce Afghanistan ta zauna lafiya da kanta da kuma makwabtanta ta mutunta ƴancin bil'adama na ƴan ƙasar ta baki ɗaya Kano ta samu ƙarfin hana ƴan ta'adda amfani da ƙasar ta su yi wa tsaron Amurka da ƙawayenta barazana Amurka ta himmantu ta tabbatar da nasarori da ta yi a Afghanistan tun shekarar 2001 su dore kuma su ci gaba. Waɗannan sun hada da mutunta ƴancin ɗan ƙasar Afghanistan har da mata da ƙananan yara da kuma ƙungiyoyin tsiraru da bin doka da oda da mutunta haƙƙoƙin ƙasa da ƙasa da tafiya bai ɗaya da tabbatar da adalci da kuma mulki na ƙwarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya nanata cewa dole ne gwamnatin Afghanistan ta sauke alhaki da ya rataye a wuyanta na aiwatar da shirin zaman lafiya da tsaro.
I'm talking about things like economic reforms, real anti-corruption efforts. Including our drug interdiction, respect for human rights.
Yace ina magana ne akan abubuwa kamar sauyin sha'anin tattalin arziki da yaki da cin hanci da rashawa da gaske da kuma batun mu na yaki da miyagun ƙwayoyi da mutunta ƴancin bil'adama da walwalar addini da samar da yanayi mai inganci ga masu zaman kansu da kuma daukar matakin dogara da kai. Sakatare Pompeo ya faɗa da kakkausar murya cewa zaɓin tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan zai shafi girma da adadin taimako da gudunmuwar ƙasa da ƙasa da za ta samu nan gaba. Ƙasashen duniya su ma suna da rawar da za su taka, inji Sakatare Pompeo, musamman makwabtan Afghanistan su taimaka wa ƙasar zuwa ga zaman lafiya da tsaro da kuma daidaito a nan gaba. Amurka ta sanar da alƙawarin tallafin miliyan 300 na asusun taimakon farin hula ga Afghanistan a cikin shekarar 2021 ne, tare da gindaye wasu sharuɗa cewa za ta ba da kuɗin ne yayin da take duban nasarar da ake samu a shirin zaman lafiyar, inji mataimakin sakatare Hali. Ya ce dukkaninmu na da ruwa da tsaki a makomar Afghanistan da kuma tabbatar da samun zaman lafiya da tsaro da kuma daidaiton mutanen ta dangaba, inji mataimakin sakatare Hali. Ya ce dole ne gwamnatin Afghanistan ta yi aiki na bangarenta, kana mutanen Afghanistan da duniya baki daya abinda suke sa ran gani kenan. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
A wasu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman, a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin, nake cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.